haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Chari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mai shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwar su ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone makoma su saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Chari da shirin ina zamu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa wanda ni Hadiza Chari ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata, mun taɓo batun ƴanci da ƙalubalen da yara mata ke fuskanta a faɗin duniya, abinda ya haɗa da fyaɗe, cin zarafin mata, rashin ilimi da dai makamantansu. Sai ku biyo mu domin jin cigaban shirin. A makonnin da suka gabata, wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗa mana zaure inda ta tattauna da wasu ƙwararru irin Hajiya Rabi'a Galadima, tsohon daraktan cigaban yara mata a ma'aikatar harkokin mata ta Najeriya, da Malama Zainab Nasir Ahmad, shugaban ƙungiyar yara mata ta Girl Child Initiative Community Engagement, da Aliyu Sambo, jagorar kungiyar da ke sa ido a kan matsalar fyaɗe da cin zarafi na mata da maza shiyar jihar Kano game da wannan batu. Yanzu kuma ga ƙarashin hirarsu.
Wannan shi ne abin da ya kamata a ce al'umma suna la'akari da shi, kuma suna duba suna fahimta kafin su yi katsalandan a kan abin da ya danganci sha'anin jinsi na namiji da mace, kuma nuna fifikon wani akai. Mata suna da damar da za su iya yin dukkanin ayyuka na cigaba. Yanzu a kwanan nan Hajiya suke faɗa ga na ungozi Okwanji Ureda, wanda abokin takarar ta dama mace ce. To kaga a duniya sai zaman abokan takarar ma gaba ɗaya mata ne guda biyu suke neman takara a kan wani abu guda ɗaya. Kuma kaishe ga yanda sakamakon yake nema ya zai tabbata a kan cewa mutum ta mutanen ƙasa Najeriya ita suke nema ta yi wannan mai wannan jagoranci. To dinda jagorancin mace yake ba wai rauni ne a ciki ba, kuma kaskanci ne a ciki ba. A'a, mace tana da damarmaki domin yanayin tunanin mace da tunanin namiji akwai bambanci. Shi namiji akwai abin da wasu daga cikin masana psychology suke cewa yana da ɗabi'a ne ta zafi a cikin kowane irin al'amari. To a san da zafi wa al'umma yawa, kuma kuka cike saboda mai tsanani da suke tsinta kanta a ciki. To amma ita mace sai Allah ya yi ta mace halitta ce mai taushi, mai kuma tausayi da jin kai. Wannan taushin da tausayin da jin kan sai a ga tasirin saurin kawo al'umma nagartaccen da ingantaccen cigaba, ya ma fi tasiri a kan tasirin da namiji yake da shi a cikin society.
To muna godiya. Daga ƙarshe, idan kuka samu damar sauya abubuwa da za su kawo ci gaba a rayuwar yara mata, me za ku iya yi? In soma da ke Malama Zainab.
Eh, to ni kamar ta ɓangare na gaskiya zan fi mai da hankali a kan ɓangaren ilimi, sannan kuma da yaƙi da cin zarafi. Saboda shi wannan rashin ilimi shi ne kusan umul aba'isin dukkan matsalolin da suke faruwa. Saboda daga lokacin da mace ta samu ilimi, tamkar ta kilace a cikin duhu, inda duk inda za ta bi za ta haska, kuma ba za ta faɗa hanya mara kyau ba. Ko ma ta wani ɓangare ne ba za ta samu tawaya ko kuskure ba, kuma ita za ta tsaya ta tabbatar da cewa ita jarumta ce, kuma ta kai matsayin da za ta zama wani abu domin ta amfani al'ummarta da rayuwarta gabaki ɗaya. Sannan matsalar cin zarafin nan shi ma cin zarafi wani abu ne musamman in ya faru ga mace a lokacin da take ƙarancin shekaru, yana zama mata a ƙwaƙwalwa hanyar kai tana tunanin cewa ita ba ta kai ba ko ba ta kai matsayin da za ta yi wani abu ba. Amma daga lokacin da aka samu wa'annan matsalolin cin zarafin sun kawo an zo an nuna mace cewa ko da an yake fyaɗe za shi ya fitowa ke nuna wa duniya cewa tabbas ga wanda ya yake nuna shi, kuma a je a bincike a hukunta shi, kuma a wayarwa da al'umma kai a kan yana wannan shirin da suke yi. Saboda wannan shirin baya haifar da ɗa mai duhu, domin dai waɗannan abubuwan su zan mai da hankali a kai in na samu dama.
To muna godiya. Hajiya gare ki.
To dama an riga an faɗa ilimi shi ne haske, shine mai haska duniya. Kuma Bature ma ya faɗa, kuma addinin mu ya faɗa, to educate a girl child or a woman is to educate a nation. To babban abu mafi fa'ida shi na intar da al'umma, particularly mu girl child. saboda duk abin da ya mace aka ilimtar da ita to nation guda za ta girma Allah ya sa mu dace
to Allahumma amin muna godiya a malamai da kuka ba mu wannan dama don mu tattauna da ku da kuma gudumawa da kuka bayar Allah ya saka da alkhairi
to ma sauraro abin da lokaci ya ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wannan sabon shirin Ya sa madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Shamsiya Hamza Ibrahim Salaman Abu ya hada mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa ku kasance lafiya ma assalamu
da Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da maimaitin shirin Yamace
Assalamu alaikum sauraro barka da maimaitin yau kuma barka da kasancewa da shirin ciwon Yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Ma'azu da kalubalen da suke fuskanta. Shirin jiwon yammaci a yau ya karbi bakuncin barista Aminu Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano da Hajjia Ummu Umaru ɗaliba kwalejin yanki da mutum ta ce Zaria a Najeriya. Kuna fara da tambayar barista irin kalubale da mata suke fuskanta duk da ci gaban da duniya ta samu. Ga kuma amsar da ta gani.
To idan wannan kungiyar ta mutu kungiyar lauyoyi mata an kafa ta ne babban makasudin da yasa aka kafa ta shine domin ta kare mutuncin mata da ƙananan yara ta hanyar bibiyar in an danne musu haƙƙin su ko ana yunkurin danne musu haƙƙin su da kuma yanda za su ci gaba kuma abinda zamu duba wannan kungiya ta sa asalin ta ne a dogon lokaci fiye da shekara 70 tun yakin duniya na biyu da aka yi bayan cin zarafin mata da ƙananan yara da aka yi a wannan yaki ta hanyar azabtar da su da yi musu fyaɗe da wasu abubuwa wannan kungiyar ta kafu bayan wannan abubuwan da suka samu mata da ƙananan yara to duba ga tambayar ki malama Aisha eh gaskiya duniya ta ci gaba idan muka duba abubuwan da suke nesa sun zo kusa yanda da mun sani kakanninmu suna gaya mana in mutum zai yi tafiya aikin haji tafiya ce ta shekara guda yanzu gashi a awa 4 ko kasa da haka ma mutum zai je kakanninmu sun gaya mana cewa lokacin da za ki ga kan mace ta yi nikan dawa sai ta je ta yi sussuka ta yi surfe ta yi nika wanda zai dauki lokaci da kuma karfinta to amma yanzu ana da inji daga cikin gidanka zaka yi surfe kai nika so zamu iya cewa ko shakka babu duniya ta ci gaba amma duk da ci gaban da duniya ta yi gaskiya mata suna fuskantar kalubale da yawa wanda kusan zamu iya cewa idan aka dufa mata madafin iko da harkar ilimi da harkar lafiya da harkar shari'a da harkar zamantakewa zamu iya cewa gaskiya mata har yau ci gaban mu kai yanda ya kamata a ce mun kai ba tunda dukkanin addinan mu sun nuna cewa mu abokanan tafiyar maza ne ta wajen ci gaba da bunƙasa iyali da kuma ita kanta duniya to idan kika duba yanzu za mu iya cewa kusan kwanan nan ne ma America da ake ganin ita ce ta ci gaba aka samu a karo na farko an samu mace ta zama mace mai shugaban kasa wanda su fiye da shekara 200 suna yin demokradiya sannan idan kika duba a bangaren lafiya har yanzu idan kika dauki alƙalama ko kididdigan da mata suke mutuwa a asibitoci zaki ga alƙalama sun shallake hankali zaki ga anan mace bata samu ci gaba ba saboda kasashen da suka samu ci gaba a wurin bangaren haihuwa kalilan ne idan kika danganta su da matan da suke mutuwa duk shekara miliyoyin mata ne suke mutuwa duk shekara miliyoyin mata ne suke yin bari mata suna iya kasa samun daukar jiki saboda rashin ci gaban da aka samu. Haka nan idan kika duba bangaren shari'a zaki ga cewa har yanzu idan misali duba da in yankin da na fito da kuma ma je Najeriya gaba daya zaki ga cewa a kotunan makanana wato kotunan shari'ar musulunci da kotuna na magistrate zaki ga cewa mafi yawan mutanen da suke zuwa suke kawo korafi ko suke kokawa mata ne saboda an danne musu haƙƙi a zamantakewa aure kuma ana cin zarafin su ta hanyar duka ko ta hanyar hana su abinci ko ta hanyar kulle su a gida da dai makamantan su.
Me ya kamata mata su yi idan suka tsinci kansu cikin wannan hali haji al'umma?
Maza suke su jama zan ce kamar su haka suke za su su gama cikin cigaba. So dole matan za ta samu inda za ta nemi za ta kai karan shi za a kwata mata ɗincinta ko sana'arin tana yi a gida. Abinda mace za ta yi shi ne ta daure ba daɗi ko kuma za a hana ta ko mai gidanta zai hana ta ne ba. Amma dole ta daure ta nemi hanyar da za ta mishi magana su ma ɗan wani abu a gida ba ma sai ta cika ba ko a cikin gida ne take ɗan jin abin taro ko ba sai kika Allah ya hore mata. Kuma a lokacin sai ki gani maza wani lokaci sai ki gani tana yi amma kuma suna ƙoƙarin su hana. Amma in ta ci gaba da lallaɓa shi tana mishi magana Allah sai duba ta kashi ki ta ci nasara. A wannan ɓangaren da asirin ta ya rufu shi ma asirin shi ya rufu.
Samun mutunci a bangaren shari'a na daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta barista.
Wal a ɗaya bangaren har yanzu mace ce za ta kawo ƙarar an bata da yara ko an kwace mata yaranta ta shiga cikin wani hali. Kamar yadda duniya yanzu muke ta neman ya za a yi maganin wannan domestic violence wato cin zarafin mata. To yanzu cin zarafin banda na duka akwai social violence wanda zai hana ta ci mu'amala da mutane. Yanzu kuma wanda muka fi ma samu shine economic violence. Wato miji ya zo saboda shi ya kamata ya ajiye mata a gida ya ciyar da ita ya shayar da ita ya bata sutura ya bata muhalli sai kiga dan wani abu idan ya hada su yayi mata wannan economic violence ya hana ta abin da yake haƙƙinta ne. So gaskiya idan aka duba irin matsalolin da mata suke ciki da asibitoci da bangaren shari'a da bangaren ma madafan iko za a ce gaskiya mata ba su samu wani ci gaba ba ko a bangaren dini zaki ga malamai masu fadakarwa malamai masu yin wa'azi a masallatan mu da cocinan mu maza ne suka fi rinjaye a wannan bangaren kuma mafi yawancin lokaci ba su fi yin fatawa ko wa'azi akan lalurar mata ko akan haƙoƙin mata ko yanda za a kula da mata ko yanda za a tarairaye su ko yanda za a tabbatar da cewar an ba su abin da yake na haƙƙin su. So a wannan bangaren gaskiya za mu iya cewa da saura dai yes da saura ba za a ce an samu cigaban yanda in aka dangana da abokanan tafiyan mu na rayuwa maza za mu ce har yanzu gaskiya muna baya.
Matsalar cin zarafin mata ta ɓangarori daban-daban na daga cikin ƙalubalen da mata suke fuskanta a yau. Yaya lamarin yake barista?
Duba da cewar yawan hauhawar cin zarafin mata da ake a wannan lokaci gaskiya abin ne yawa kamar akwai wata kungiya wadda sunanta ya dan kwanta mun wanda a shekara ta 2018 sun yi kididdiga akan adadin cin zarafi da aka yi tsakanin mutane gaba daya wanda a lokacin an samu cewa ana da about 28% na cin zarafi tsakanin ma'aurata a zamantakewar su wanda kuma da aka bar kididdiga sai aka gano cewa kashi 30 a cikin kashi 38 din nan mata ne maza ne suka ci zarafin mata kashi 8 ne kawai na mata a cikin wannan kashi 38 din suka ci zarafin mazajen su. So gaskiya idan muka duba da wannan kididdiga da kuma abinda masana suke gaya mana za mu ga cewa gaskiya yanayin ya ɓaci ta yanda mata sun samu kansu a irin taɓuwar hankali rashin samun cikakken
abinda ma za su dogara da shi saboda wannan cin zarafin da ake musu. Zaki ga mace an kore ta da gidanta, an kore ta da ƴaƴanta, da irin waɗannan makamancin abubuwa.
Haji Umma,
yanayin rayuwa ne yake sa wasu mata su fada a cikin irin wannan damuwa. A misali, yanzu mace tana da wanda zai mata, amma Allah bai ba shi iko. Idan bukatun shi zai sa ta shiga hali da za su hannun irin waɗannan mutane, saboda misali ba ta da lafiya ba wanda zai biya mata bukatu, ko kuma ta je can shi ba shi kila abinci ne ko kila sutura ne. Mace na bukatar tafiya, ba ta da halin da za ta samu ta biya, an mata tallan aiki a wani guri na bauta, za ta je ta yi aiki a biya ta. Ita ba ta samu irin aiki ba ne, aka kawai an dai gaya mata kawai akwai aiki, za ta je ta yi kila na wata biyu wata uku ta samu ɗan abin da take. Sai ta rikin ga hanyar sauki na kawai in je inda a halin nan ita ba ta samu wani irin aiki ba.
Musamman na wannan makon.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce ta samu nasarar rufe wani katafaren kamfanin sarrafa itatuwa mallakar wasu 'yan kasar China da ta ce an bude shi a jihar ta ɓarauniyar hanya. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce 'yan kasar China sun bude wannan kamfani nasu ne a wani gandun daji da ke yankin Gulu ta ƙaramar hukumar Lafai, inda suke yanka itatuwan kaɗanya, mariki da ɗorowa da ma itacen madobiya da sauransu suna turawa ƙasar China. Al'amarin da ya yi matuƙar saɓa wa dokokin Najeriya, kamar yadda gwamnatin jihar Niger ta bayyana. Barista Muhammad Tanko Zakari shi ne kwamishinan kula da muhalli da gandun daji a jihar Niger.
Ya a yankin gudunmu samu wani kamfani suka bude ɗan kamfani da duka irin masuna da kake tunani sun zuba a wajen, suna sare mana gandun daji, suna sarrafa mana itatuwa zuwa kala-kala itatuwa, suna fita da shi ƙasashen China ba tare da sanin gwamnati ba. Gwamnati ba ta alfana daga gare su, sun samu wasu ƙatagari ɗan ƙauyukan da suka ba su domin baya, suna zuwa suna kare su, suna zuwa suna yin kamsu itatuwa, ana ba su abin da bai takkara ya fiye. Gaskiya ko da aka kawo labarin na tattake ni da kaina da farmship na da sauran ma'aikatana, mun je har wajen mun gan su, na ba da izini a rufe wannan kamfani, kuma sun magana da muke da ke kamfanin na rufe na yi dishin gona, na jiran gona ya ba da darakci a wanda ya kamata yi.
A ina ne wurin nasu yake?
Gulu, can wajen Lafai.
Karamar hukumar Lafai ke nan.
Karamar hukumar Lafai ke nan. Na wasu da yawa a wajaje da yawa, kuma duk da kuma ta kai a kansu da ta yawanci sun gugudu ma ba su iya sake dawowa inda suke aiki, don su kudin su da ma'ajin jami'an tsaro da dole muku gani a kan.
Na to rita kamfanin ne kawai akai ko an kama su ne?
Eh, akwai inda an ka kama, amma dai ainihin su jigajigan yan China sai sun gudu da musamman kama su ba.
Na
amma kayayyakin su na wajen ba su da iko su kama sai shawarar da gwamnati yake a kansu.
Na to wanda ke hannu yanzu hukuma abin nan farare ne yan China ne ko yan kasa ne?
A yan kasa ne, ai su yan China ne sun gudu.
Tunda dai al'ummar jihar Niger suka fara nuna damuwa akan wannan matsala ta sare itatuwan barkatai, kamar yadda Malam Musa Madaki ya yi ƙarin bayani.
Na farko shi ne abinda hifta da hankalina shi ne a cikin garin nan ma za ka ga an shigo da itacen wato gumagumai na kaɗanya, itacen kaɗanya wanda a da baka isa baka yi haka. Duk wani itace abinda ya shafi ɗorawa, mangwaro, a kaɗanya, ɗinya, ceɗiya da tsamiya da sauransu, baka isa ka zo da gungumensu a cikin gari ba, dole sai an tambaye ka a mace ka saro su ko kuwa a araye. Don haka in har araye ne, hakika za a kai mutum kotu, kuma an ta tanadi irin hukuncin da za a yi masa to yanzu ba ma mai kamawa balle akai kotun
yanzu ne makoman a wannan al'amari idan aka bar shi haka karan
an aka bar shi haka shine zamu koma ne kamar yadda lalurar mutanen Niger ke fuskanta su na rashin tabbas game da sha'anin hamada
Professor Muhammad Yakubu Auna masani ne akan lamarin aikin gona da gandun daji ya ce daukar matakin hukunci mai tsanani zai taimaka sosai wajen shawo kan lamarin
mafita kuma shine dole sai gwamnati ta tashi tsaye a hana taron itace a sa mutane a communities a garuruwan su su fara sanin muhimmancin shuka itace dole sai an hada da sarakunan gargajiya akwai abin da ake cewa woodlot dole sai an sa community su fara irin wannan shuka itatuwan da za su fara da kansu kowa in itace shuka itace inda yake zai je yana fara da kanshi ba ya je daji ya sare itacen Allah da Allah wanda ya abun gaba wannan shine hanyar mafita ga sare itacen da ake yi
amma kana ga kamar sanya doka mai wadda za a tara da dauri zai shawo kan lamarin
a kware da gaske ai shi lamari na Najeriya an kan lura da shi ai rashin doka ce sa komai bai tafiya daidai in akwai doka mai tsanani wallahi kowa zai yi
za ka ga yawanci suna kafa hujja da kona iccen ai sanwa wasu ma gawayi ake yi da shi
mafita nan kuma gwamnati ce ta samu mutane makamashi saboda yanzu nan ka ga abinda ya kamata a samu mutane ta kanan zai zama yana da sauki in ya zama yana da sauki ka ga mutane ba su da hujjan tsaron itace
A yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta dauki matakin ba sani ba sabo akan lamarin sare itatuwan da ma kona itatuwan domin yin gawayi inji kwamishinan muhallin Muhammad Tanko Zakari
Niger tana da ita ce na farko kasar nan gaba daya da take da gandun daji da adadin masu girma kuma across the state ko ta ko ina kuma mun ko da nazo a matsayi na commissiona na mahalli da gandun daji sai na fahimci cewa babban matsalar mu a ministry shine ba ta gari da suke zuwa suke yin kai mana itatuwa ko ta ko wani hali saboda bukatar yankan itatuwa da kuma yin gawayi da sauransu kuma muka je na muka yi cin da su ne da yake ina kuma ka tara muku da cewa ta hanya za ku biyo domin mu tabbatar da cewa mun yi wannan halayya ta yanka itace ba bisa ka'ida ba a doka kamar da ka sani dole akwai lokacin da itatuwa suka kai ana da dama a yanke su sannan a sake da sauransu amma akwai ka'idan da ya fara da yanda za a bi wannan da kuma yanda za a yi shi amma ko da muka zo bar muka kai shi ne mutane za su je su shigo gandun daji ba izini ba su ba su shari ba kowa ba su yi kamar da ta kuma yi haka yin yanke su ta hanyar sa su kuma su ta yi kama su ba su ba da su ya ci kun da ya kan ta 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 yawwa misali sannan kuma wani ne kusa wannan tsaro wata tsaro ko task force ko kuma kwamiti da ya ce wanda za su tabbatar da cewa suna kula mana da bakin iyakan dajukan mu da kuma yan kullum bakin hanya ko motar da aka danta da gawayi ko tafiyar mu ko sa'in ka wasu tsari gaba za a kawo su.
Na'am.
Sannan kwamiti da ta ga kawo da masu sha da kwamiti da su ne a kan haka in ka duba yanzu da gaskiya babban ga aikin da ta ce san ya saka mu ya rubu kwarai da gaske. Sa kama kuma su da ta gaske ta ce da fafafai da gawayi da sauransu.
Tunda dai masana harkokin yanayi suka ce akwai fargaba matuka na karewar gandun daji da ma kwararowar hamada da gurɓacewar muhalli a sakamakon wannan matsala ta sare muhimman itatuwan a Najeriya a saboda haka akwai matukar bukatar daukar matakin ba sani ba sabo a kan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
sai kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuka aika mana ta wayar tarho.
To bari mu fara da sakon Mahmud Saliu kauran namo da jihar Zamfara wanda yace muna fatan za a samu daidaito tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma kungiyar malaman jami'o'i ASU domin dalibai su samu damar komawa makarantun su. Kasancewar wannan yajin aikin galibi akan yayin talakawa da masu dan karamin karfi yake karewa. Sai kuma sakon Isa Ramin Hudu Hadeja jihar Jigawa wanda yace muna fatan gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari za ta tattara hankulanta waje guda domin shawo kan tabarbarewar harkokin tsaro da yiwa yankin mu na arewacin Najeriya kafutu kama daga satar mutane da hararren yan bindiga dadi. Amma hakan ba zai yi ba har sai an wadata jami'an tsaron kasar da makamai na zamani da isasshen albashi da zai kawar da hankulansu wajen karɓar cin hanci da rashawa. Da ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala. VOA Hausa hakikanin gaskiyar magana akwai buƙatar al'ummar ƙasar Jamhuriyar Nijar su yi amfani da nagartattun shawarwarin da masana kiwon lafiya ke basu wajen kaucewa kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin ƙasar. Duba da yadda mummunar cutar ke daɗa ƙara samun gindi-zama a cikin ƙasashenmu. Sako daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria. Sai kuma sakon Amadu Abacha mace na jihar Yobe wanda ya ce salam VOA Hausa muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar ta hauhawar farashin kayayyakin masarufi a ƙasarmu Najeriya don tallafe samu sa'idin rayuwa a ƙasar saboda tashin goron zabi da kayayyakin masarufi ke a ƙasarmu Najeriya yana jefa talakawan ƙasar cikin kunci da tagayyara. A ƙarshe sai sakon Ali Abdullahi Doron Baga wanda ya ce ya kamata hukumar lafiya a Najeriya ta gaggauta gudanar da bincike don gano bakwar cutar da ke halaka mutane a jihohin Kogi da Enugu.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a kodayaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru, karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, Alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.